Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zango FM sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jan mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com. Masu gabatarwa
Zahra Aminu Fagi
tare da ni Amina Bahari Auna.
A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha inda a yau ma 16 ga watan Fabrairu na shekarar 2021 zamu magana ne akan gidan gyara halin ka.
Yake Zara muna tafa da karin bayani.
Wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana masu ruwa da tsaki akan wannan batu.
Daga bisani kuma muna tafa da shirin kwalama. Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu sauraro bari mu fara da tattaunawar wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana zauren tattaunawar wanda a yau za ta gabatar mana da su.
Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a zauren na yau da gobe. A wannan zauren namu na yau muna tare ne da manyan baki. Muna tare da Professor Hawa Evelyn Yusuf wacce take director ce ta Gender Studies ke Jami'ar Jihar Kaduna wato Kasu da kuma lawyer kuma yar gwagwarmayar kare haƙƙin dan adam wato barista Bukola Ajao wanda zamu tattauna da su akan gyaran gidan maza ko in ce gyaran prison wato gidan maza ko kuma gidan gyara halinka wuri ne da ake kebancewa domin wanda suka yi laifi ko wanda ake so a horar da su saboda wani laifi da suka gabatar dan su gyara halin su ko kuma su zauna su biya abinda kotu ta ce shine haƙƙin zaman nasu. To amma tare nake da wa'innan mutane domin mu tattauna shi wannan prison din ko in ce gidan maza da ake cewa gidan gyara halin naka ne ko kuwa dai yana nan dai a inda ake ce shi kawai gidan maza gidan banka shi. Baƙina barka da zuwa wannan zauri.
Barka ka dai.
To bari mu fara da lawyer dan magana gaskiya lauya shine na farko da idan an yanke shari'a yake da hannu a cikin tabbatar da cewa shi su suka ma tura mutumin ta hanyar hujjojin da suka bada aka tura shi mai laifin wanda aka tabbatar cewa ba zargi yanzu ake yi ba yana da laifin an tura shi domin ya gyara halinsa a yanda dai a shari'ance ake tunanin gidan yana kawo wato gyaran hali. Barista bayan kun tura mutum kuna ganin da gaske gyaran halin ake yi samu a wurin ko kuwa dai a kawai azabtarwa ne
bari dai in gyara a wurin ne kin ce baristoci ke tura mutane a'a ku muke tura mutane zuwa gidan yari ba kin san aikin barista shi dai barista yana nan a bangare biyu ne in dai mai laifi barista zai iya siya bangaren wanda ake tuhumar shi da laifi ka tabbata cewa da ake shari'ar shin akwai lalle yayi barista zai iya tsaya a bangaren dina kuma barista kuma zai iya tsaya a bangaren cewa shine ya kawo wannan kara a kotu sai ya tsaya da mai kara a bangaren nan. To akwai bangaren mai kara akwai kuma wanda ake karewa wato kin gani wato shi alkali in dai har an kawo mai laifi a gaban shi in aka bada shaida ta nan bangare nan aka yi kotu ya yi hukunci in suka yi hukunci in dai hukuncin da aka ma mutum aka ce to za ka je gidan yari sati biyu ko kuma zai biya fine
ko kuma
tara
kenan
tara na ne bi dubu 20 haka to shi alkali ne yayi hukuncin nan yanda zai za kai shi gidan yari daga kotu ne za ce za tura shi gidan yari yanzu daga haka nan to mu ba lawyer keke meleki gidan yari
to tun da yana
ne ke son yake na amma yanzu gidan gyara da ana ce mishi gidan yari yanzu an canza mai suna an ce gidan gyara halin kade
haka ne
wato mutum da yayi laifi shi ne kamata a ce an yi watsi da shi gaba da ba yayi laifi amma yanda zai san cewa yayi laifi in dai laifin da yayi ya kamata a yi mishi hukunci ai zai je gidan gyara halin kade kamar a ce wata da haka a wurin nan shi ne zai koyi hankali
ya kuma gane
kuskuren da yayi to kan cewa ai wannan laifin din ne in dai ba yi mishi hukunci ba ai zai ci gaba kuma in dai haka ba wanda yake tunani yayi irin wannan hali ai shi ma din zai yi ba zai san cewa ai akwai hukunci akwai akan wanda yayi irin laifin nan
to
yanzu dai in kai magana gidan gyara halinka ni dai zan yi magana akan wurin da nake wato mu muna Kaduna state
to bari sa kafin ki karasa wurin tunda ke kin ce bayan da ake kai mutum daidai gidan yaron to bari mu leka bangaren ita professor wanda su ma su ne yan gugwar mayan ma wato hakkin wanda aka zalunta da wanda aka musu ba daidai ba kuma su barista su professor suna shiga har cikin gidan yaron daga halin da ake ci shin prof a wannan hali da kuke shiga ku ga shi wannan wuri da ake ci mishi gidan yaro ko gidan gyara halinka ya muku kama da wurin da dan adam zai zauna har a gyara mai hali wannan tambayar taki a mutum da abin nan ba zai ya shigar da shi
ha
ko ina ma amma a shi gidan gyara halinka kun ga baba Buhari ya ce ka a sake cewa gidan yari a ce gidan gyara halinka
to
wannan gurin asalin dalilin da aka yi shi shine mutum wanda ya laifi ake ganin cewa wannan laifin da ya yi in aka kyale zai iya ya gurbantar da al'umma
wato zai gurbata waɗanda suke biye da
shi yawa shine sai a dauka a ce a dai a dan saka ya shi sai aka lura cewa wannan gurin da ake saka ya mutanen wato yawanci maimakon su gyara sai su je su zama sun lalace fi yadda suka shiga shi ne sai baba Buhari ya ce da aka fara prison reforms sai ya ce a daina cewa prison a daina cewa gidan yari a ce gidan gyara halinka to a yanzu an fara tsare-tsaren da zai taimaka wajen tabbatar da cewa in mutum har ya je wurin nan to zai dawo a gyararren mutum wato za a gyara mishi halin shi bisa ga yawanci abubuwan da ake yi a wajen
to har yanzu kai dan dai ba a fara gyaran halin ba kenan
shi yasa na ce wannan tambayan ki in na ansa shi kai tsaye zan iya in gurbantar kuma da ainihin abin da ke faruwa a yanzu
to
an riga an fara dokan matakin da duk wanda ya je wajen nan zai fito a matsayin mutum wanda yanzu ya san hakkin jama'a kuma ya san cewa lalle ya yi laifi kuma ya kamata ya gyara
to barista professor kafin ki fara kauce-kauce za dai mu ƙara komawa yanzu a halin da ake ciki da wanda kuke dan gani yan kwanakin baya da kuma yanzu din kafin dai shi wannan abin da ake so a kaddamar ya fara aiki yaya kuke ganin shi wannan gidan yaro ko kuma gidan gyara halinka a halin yanzu da kuma wanda suke cikin shi
Shafa ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu sake komawa wajen Binta domin jin cigaban tattaunawar.
Yanzu a halin da ake ciki da wanda kuke dan gani yan kwanakin baya da kuma yanzu din kafin dai shi wannan abin da ake so a kaddamar ya fara aiki. Yaya kuke ganin shi wannan gidan yaro ko kuma gidan gyara halinka? A halin yanzu da kuma wanda suke cikin shi. Kafin mu fara komawa wurin lauya mu ji me suke yi.
A yanzu gaskiya an fara reforms din gyaran a yanda za a cika burin dalilin da ya sa aka gina wannan gidan matan daga farko.
To
tun da can din ma ba wai ba a yi wa'annan abubuwan ba, amma ta yaya ake yin su? Shin wa'anda ake dauka aiki a gurin nan sun san hakkin da aka daura akan su? Shin kayan aikin da ya kamata a amfani da shi saboda halin mutum ya gyaru, shin da can akwai su? In akwai su ana amfani da su, in ba a amfani da su to yanzu an zo daidai inda ake cewa fa dole ai amfani da kayan da aka tanada a wannan gurin saboda a gyara halayen masu shigowa gurin.
To
kin ga shi criminal justice system ɗinmu ko me ake cewa tsarin
hukunta
masu laifi na kasar nan yana zaune ne akan abu guda uku ko kuma kafofi guda uku. Kafa na farko shine yan sanda ko kuma mu ce security agents, daga nan ne sai ka je kotu inda ya shafi su barista Ajawo kenan, daga nan ne sai a kai wannan gurin correctional services. To yawanci abinda ya sa wannan gidan gyara halinka ya zama yanda ya zama shine sai ki ga mutum yayi shekara uku yana jiran hukunci, awaiting trial.
Shine ma tambaya ta dama na gaba da zani.
Yawwa.
Barista, wani lokaci saboda irin abinda kuka fafata a cikin kotu da hujjojin da kuka kawo wanda nakila alkali ya kasa tsayar da hankalinsa cewa eto in sakin ba da beli ko kan ba da beli, wani lokaci sai a tura mutum a ce ajiye shi har sai zama na gaba. To zai kaga daga zama na gaba wanda ya saci kaza.
Shekara uku
a gidan wannan kuma ƙara wayar laifin da fayil ɗinsa ba lantana a gane abin da ake nufi ba. To wai shin shi aka kai shi ajiya, ai ba a kai shi gyaran hali wata kuna tunda ba a yanke ne wannan ba aikin ku ba ne? Me yasa ba kwa bibiya ku gane cewa wannan fayil ɗin da ni ne hasadin ya za hasadin na yi dalilin zuwa wannan bawan Allah ta in ƙara zuwa a kakkaɓo saboda a yi a gama? Ko dan saboda shin ko sama da ake samu?
To kin ga ko abin da nake son fada shi ne cewa zan kara shimfida in bi abin da prof ka fada yanzu shine cewa ba da a da shine waɗannan abubuwa ke faruwa.
To
amma yanzu wannan reform din nan ya shafi komai.
Wata gyaran da za a yi.
Ba a yi ne ko?
Ba a yi.
Dan yanzu akwai wani tsarin doka ana ce mishi Administration of Criminal Justice Law na Kaduna State. Kina ji? To a cikin wannan doka a wurin ma aka ce an ga an kafa lokacin da aka kawo mutum farko a kotu. A wannan doka kuma aka ce lokacin da ya kamata a bashi beli yana nan. Kuma a cikin wannan dokan kuma an fada bai kamata a ce an daga kara a daga a ce ana bincike. Kin gane? An riga an sa lokacin da ya kamata tsakanin lokacin da aka kama mutum zuwa tsakanin lokacin da za a fara shari'a, an riga an kafa shi. Duk wanda bai ji wannan ka'idan ba alkalin yana da izini ya sake wannan mai kara ya ce musu in kuka shirya sai ku dawo. Amma ni ne na ga cewa wannan mutum ya riga ya tsaya zuwa wannan tsawon lokaci doka ya ce fa in har lokacin nan ba ku shirya da kawo shaidunku ko jawabinku a gaban kotu ba ina da izini in sake shi. Saboda haka za ki ga cewa kowa ma zai tashi a tsaye, za ku san cewa yau da in na je kotu ina da shaida na akan wannan mutum. Shine akan ce wai maganan kina maganan awaiting trial. Wannan lokacin wannan gyaran da aka yi wannan doka ya riga ya faɗa lokacin da ya kamata a ce mutum yana jira, in dai Yana da kwanaki waɗanda bai kamata a ba su bayani ba ko kuma waɗanda ba gama binciken su ba shine za shi a aje su a wurin ko wannan ma akwai kaida saboda haka amin a yanzu zan iya shaida miki haka a yanzu
to ba
gyaran kenan an fara
barista wanda ya saci kaza da wanda ya bali rake da wanda ya danci mangoro sai makocin shi ya je zuciya ce mai sa taba mushi mangoro shi ma ya kai shi prison shi ba aka dan zaga ya shi amma shekaru da suka wuce shi wannan gyaran da za a yi ya shafi su waɗanda suka daɗe dama da wannan abin da aka manta da su har ma sun ma haƙura ko kuwa a sai yanzu ne waɗanda da aka kawo yanzu sababbi shine wannan shi gyaran zai shafa
kowa da suke nan da dan a cikin koma kafin a kawo wannan doka ko kuma ana gyara akwai wani abu da ana ce mishi prison visit ko wani lokaci ana zuwa shi CJ wato chief justice na state na kowane state zai je da su alkali za a kawo file na mutanen da ke gidan yari aha wane me yayi ne a duba ai ya kamata yanzu ma har yanzu yana jira shari'a za a nan take
wato gidan yari ya bugu da daya
an ya
ma
nan
maza da yari shi ba
gidan gyara halin ka
ne
to dai na amfani gidan yari
gidan gyara halin ka guda daya ne a court
sai kamar su da ni nake yanzu ai guda daya
guda daya ne
shi ci jojin da zai iya zuwa zariya ya je nan ba a zariya akwai alkali akwai babban alkali high court to daga wurin shi high court number 1 na zariya shi ne zai tara su alkali sai a je tare har da su magistrate da customary court jojin duka su akan je tare a duba
saboda wani case a wajen ma za a yi a zauna a yanke
hukunci an duba fadin ba wannan abin da suke shi to wannan gyara ana ciki kuma ana yi
Professor ban san ko lokacin da ake irin wannan ziyara an kira ku ƴan rajin kare haƙƙin dan adam ku yi ayyari ku ba dan wani lokaci akan ce akan zaɓi file ɗin ƴan gata ne wa'anda suka dinga iyayen su sun kawo
biya da
kaji mu a Kaduna sai dai ko mu ce alhamdulillah Allah ya saka ba dai siyasa cikin wannan magana take ko sai ta ai nan faɗa miki shi daga ƙarshe ni hawayin su ba ƴan siyasa ba ce ni ina yawan mutane ne masu kare haƙƙin bil'adama daidai gwargwadon hali kuma mu ba mu siyasa yawanci in aka ce an gamu da wani muka faɗa kan aikin mu ne babu wani personal interest na cewa ai saboda bari duk dai inda mutum yake a duniya an san yana da wanda yake ra'ayin shi yawwa amma ba a siyasance ba mu dai a Kaduna kinga ko ita attorney general din kinga appointment dinta na siyasa ne amma duk da haka ta san aikin ta ta kuma san yanda take bibiya da su lawyoyin mu da su alkalan mu akan tsarin aikin na justice to shi wannan ziyarar da kike magana most of the time in za a yi shi yawancin lokaci in za a yi shi akan ma yi magana cewa ai yau rana kaza ana wannan ko wannan gidan gyara halinka ko kuma judge yana can gidan gyara halinka wani lokaci har gwamna ma yana zuwa a gidan gyara halinka saboda a dudduba irin wayannan
ranar zagayowar mulkin Najeriya ba
to kamar yadda nake cewa shi gidan gyara halinka guri ne wanda ake kai mutane saboda a samu su gyara irin rayuwar da suke yi to amma a dacan kuma a wasu wuraren har yau zaka je ka samu an kai mutane ne sun yi cinkus dakin da ya kamata ya dauki mutum 10 sai a samu mutum ko 20 ma a ciki kofi a saboda kin ga kaman gidan yarumin nan Kaduna lokacin da aka yi wato central lokacin da aka yi shi ya kamata ya dauki mutum ko dari nawa ne dari biyar da wani abu amma a yau akwai mutum ya kai 1000 da wani abu
annan ka kenan
an kusan ninkawa yanzu figure din ya ainihin figure din na original number din ya dan shige mun tsakanin 500 ne da 600 da wani abu to amma yanzu an samu fiye da haka din to kin gani dole za a ce gurin zama ya matse musu tun da can kenan to a lokacin nan za a iya samu cututtuka na tasowa saboda inda ya kamata mutum 2 su kwanta aka samu mutum 4 sun kwanta akwai wannan abin nan din jikin mutum da ke da iya shiga wani abu da zai iya shiga mutum to amma yawancin lokaci share guri gyara guri yana hannun waɗanda ke zaune gidan yarin
wato
ko kuma gidan gyar halin su ne ya ake da responsibility su gyara inda suke zama akan fito da su za a ba su kayan aiki su tsintsiya ne mopa ne don su gyara to kin ga wani lokaci sai ki ga ana ta bada labari a cikin gari ai gidan yarin nan ai inda suke kwance nan suke kashi nan suke abin nan to gaskiya yawancin lokaci ba gaskiya bane saboda me dakin da aka sa ku akwai bayin da aka aje shi ne naku inda gidan yari inda gidan gyara halin ka ne ba sel ba akwai bambancin gidan gyara halin ka
da kuma
gurin yan sanda
haka ne
to nan gurin gidan gyara halin ka babu dakunan da babu bayi ya kamata ne su su dinga wankewa to in ba su wanke ba gaskiya za a ji a samu gurin yana zauri ko kuma mutane ne an riga an yi cunkus wannan ya matsu wancan ya matsu dakin da za a shiga din kila guda ɗaya ne ba tsaya jira ba a yi wani abu to kin ga wannan laifi na masu zaman ne ba laifi ne na masu na gidan ba
to amma shi professor fa an ce abinci da za a ci ba mai kyau bane ba inganci ruwa ruwa ne wani lokaci ma so ɗaya ake samu
abin da ya faru shi ne da can an ce a sa mutum 50 a nan ko ba haka ba
haka
to sai aka bada abincin mutum 50 sai aka sa mutum 150
wato kuma shi ce fa nan an yi na mutane 50
yawa to kin ga dole ruwan miya da za a bada kowa ya samu dole ruwan miya zai ruwa
to wannan yana nuna cewa dai a rajista ma dai waɗannan mutane 100 da aka tsara ba su cikin rajista ke
wani lokaci
Binta ba ta yi nisa ba ga ta nan tafe da shirinmu na kwalama.
Masu raro bakarmu da zuwa zauranmu na kwalama inda za mu gabatar muku da girke-girke masu armashi. A wannan zauren yau kuma muna tare da malama Nafisa inda za ta kawo mana girki mai armashi da kuma abin sha. Malama Nafisa wannan makon me muke da shi ne?
To yau dai da farko za mu fara ne da dambun shinkafa. To idan uwar gida ta samu shinkafarta sai ta samu ganyen zogale ga mangyadanta tattasai tarugu da albasa sai ta tanaji hanta ko kuma nama duk wanda dai suke da shi sannan ta samu dandanan ta da gishiri a gefe guda akwai gida za ta samu peace wannan waken nan
me kwallakwallan
ne kwallakwallan nan sai kuma ta samu karas shi
kayan da yake hadawa
eh ai wannan damben shinkafa na musamman ne to yadda uwar gida za ta yi wannan dambu na shinkafa za ta bada barza mata shinkafa daidai yanda ake yi barjin dambu so idan aka dawo miki da shi ki dan tankade shi saboda za a iya dan samun gari a ciki
rage garin jiki
yawa idan aka tankade miki sai ki aje shi gefe guda ki sa ruwa ki wanke shi saboda dan sacin jikin shi ya ragu in kika wanke shi sai ki tsane shi idan kika tsane kika tabbatar da ya sha iska sosai sai ki samu madambacin ki in kika samu madambaci
tukunin yin dambu din
yawa eh sai ta juye wannan tsakin shinkafa da ta tsane shi sai ta sa shi a kuta ta turara shi to idan ya gama turaruwa a gefe guda a ba a yi faruwa haka nan dai yanda yake
dai kasan madambacin ake zuba ma ruwa
shi ake zuba ma ruwa tirarin ne zai sa shi ya yi dahu ko in ce taushi to idan wannan dambu shinkafa nata in ya dahu sai ta sauke ta aje gefe guda ga tattasai tarugu da albasa ya zama na albasan ta yana ya danji sosai ta jajjiga shi sama sama ba wai sai ta jajjiga ya jajjigu sosai bai na za a dinga ganin shi daidai haka a cikin dambun nan nata eh to amma dai an fi son jajjigen zai fi kyau to idan ta jajjiga ta aje a gefe guda ga gidan niya ita ma ta jajjiga wannan gida nata amma kai ya laushi shi ma sai ta aje a gefe guda kifi ko hanta ko kuma nama da zuban faɗi kifi ba duk zaka iya amfani da shi amma dai mafi ala ki dan samu hantan ki ko kuma nama shi ma kin tafasa shi yanda ake yi dan samu shi dan dano eh kin samu shi duk wani abu da zai kashe mishi karni sannan ki yanka shi kanana kanana shi ma ki aje shi a gefe guda daman shi wannan waken piece kin ga kwaye kwayen shi ne ba sai an yi wani abu ba
sai a wanke
sai dai a wanke ki aje shi a gefe ai steam din sa za a yi gaba ɗayan zamu yi hadin damburi karas din ki ma kin wanke kin gyara kin yanka shi kanana kanana sai ki aje shi a gefe shi ma zo galan haka kin wanke shi kin aje shi gefe guda to yanzu zamu yi hadin dambun nan idan aka kawo wannan tsakin dambu da aka tarara shi da farko sai a samu mazubi haka babba sai ki juye sai ki dauko wannan jajjigen kayan miyan naki ki zuba ki dauko gidan miyan nan ki zuba ki dauko zogalen nan ki sa sai ki dauko wannan nama ko kuma hanta da kika tafasa kika yanka kanana ki sa sai ki samu mai dandanan ki ki zuba shi ma ki sa dan gishiri kadan in kina bukata amma ba ki bukata mai dandanan ya wadatar to sai ki jijjuya ki tsafa ki tabbatar kin tsaftace hannun ki sannan ki jijjuya shi gaba daya
ko kuma ka samu cokalin ka
ba yawa ka dinga juyawa da shi to idan kika gama kika tabbatar ko ina da ina wannan tsaki na kina shinkafa ya samu wannan hadin kayan miyan sannan sai ki kara sa ruwa a cikin wannan tukunyan taki ki zuba shi a madambaci ki daura shi akan wuta
to zogalen shi ake samu
duk tare a lokacin muke sa zogalen
ai yana kasa dai kaman ka dauka
ka eh a hakan zaki zuba zogalen shi ma shi ma kin san bai da wani karfi ana sa shi kawai in ya dan yi steaming din nan shikenan zai da ku ba ma a san ai zogalen da hu sosai shi ma yanzu saboda kin ga yana kara lafiya a jiki sosai yawa to idan kika sauke wannan dambuna kika idan yake ga kanki ma zaki ji yana kanshi eh idan tsakinki ya nuna shikenan kin gama dambinki ga man gidan ki can a gefe da man kin soya shi da albasa idan za a ci a dinga diba ana zuba man gidan nan
wato shi ba kaman yanda ake wa kuskusa dan barbada man gidan lokacin da ake turarawa
sai ya sauka shi sai ya sauka ake yin shi eh idan ya sauka sannan sai ki zuba man gidan ki duk komai da komai zaki hada shi da piece din nan da komai a ciki sai ta simin shikenan kin gama dambun shinkafan ki
kuma
za ka gan shi ko sai ma ko ai ba za ka so ka ƙi cin wannan dambu ba
to masu sauraro kun ji abin da muke ɗauke da shi wannan makon da fatan za a gwada
to masu saurare a nan ka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau insha Allahu rana ita yau za mu ji ƙarshen wannan tattaunawar yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tita ta gabatar da shirin Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce Amina Bahari Auna daga nan Bayan Washington DC nake sallama da ku jama'a kasance lafiya.